Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumeltar nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 31 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku dawo wanda muke tafa da su Murtala ba mu kanan labarai.
Ana sa ran majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'a yau Laraba kan matsayar adadin bashin da gwamnati za ta ciyo yayin da ya rage ƙasa da mako daya kudin tafiyar da lamuran gwamnati su tsare. An ci gaba da gwamnatin yaki a babban birnin kasar Sudan duk da amincewar bangarorin da ke yaki na tsawai wato tsawai ta yarjejeniyar na tsagaita wuta domin kai ayyukan jinkai ga fararen hula. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan tare da manufar sama wa kasar Sweden goyon bayan bukatar ta na shiga kungiyar tsaro ta NATO.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa bayan rantsar da sabbin shugabanni a yawancin jihohin Najeriya. Sabon gwamna a jihar Sokoto ko umarni ya bayar kamar haka.
Dukkanin nadaɗe da aka yi da ƙarin girma ga ma'aikatan jihar nan wanda gwamnatin ta wuce ta yi bayan ranar 19 ga watan Maris na shekara 2003 an soke shi nan take. Haka ma canza sunayen manyan makarantun gaba da sakandare da aka yi a jihar nan.
Haka kuma bayan matakin da sabon shugaban Najeriya na jinyar tallafin man fetur kuwa 'yan ƙasar na ci gaba da mayar da martani.
Shine tallafi a wajena wannan kudi ne da wadansu suke diba kudin shine za a daina ba su kudin karin mai illan shi shine idan aka kara mai kobi sai ya tashi saboda transport zai tashi
sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin abubuwan da muke dauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wannan Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai ya fara ba mu kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ana sa ran yau Laraba majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'a kan matsayar adadin bashin da gwamnati za ta ciyo yayin da ya rage ƙasa da mako daya kudin tafiyar da lamuran gwamnati su ƙare. Shugaban Amurka Joe Biden da kakakin majalisar Kevin McCarthy suna aiki domin samun goyon bayan daukar mataki ciki har da rage yawan kashe kudaden gwamnati da 'yan Republican ke bukata. Yayin da 'yan Republican din suke da rinjaye a majalisar wakilai, 'yan Democrat kuma suke da 'yan tazara a majalisar dattawa. Haka kuma bangarorin biyu ba su ji dadin sharuɗan cimma matsaya da aka shata ba. Akan haka babu tabbacin cewa akwai cikakken goyon bayan da kudirin yake bukata domin zartar da shi. Kwamitin dokoki na majalisar wakilan ya amince a jiya Talata da ƙuri'u 7-6 wanda ya nuna rashin amincewar wasu, a yayin da 'yan jam'iyyar Republican biyu suka kada ƙuri'a ta gajarta tattaunawar majalisa kan lamarin. An jiyo gwabza kazaman fada a babban birnin kasar Sudan a jiya Talata a cewar mazauna birnin bayan da bangarorin soji da ke yaƙi da juna tsawon sama da mako 6 suka amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tare da manufar ba da damar kai ayyukan agaji ga fararen hula. Rundunar soji da rundunar tsaro ta RSF sun amince da tsawaita yarjejeniyar ta mako guda da ƙarin kwanaki 5 ana dabda lokacin karewarta da yammacin ranar Litinin. Kasashen Saudi Arabia da Amurka ne suka shiga tsakanin cimma yarjejeniyar suke kuma sanya ido a kanta da kuma aka ce duka bangarorin biyu sun saba mata. To amma duk da haka ta samar da damar kai kayan agaji ga kimanin mutane miliyan 2. To sai dai an ci gaba da gwabza yakin a jiya Talata a wajen birane. A cikin wata sanarwa da ta fitar rundunar tsaron ta RSF ta zargi sojoji da saba yarjejeniyar ta tsagaita wuta tana mai cewa ta kare kanta daga wani hari ta kuma sami kwace wani sansanin soji. Wani tauraron dan adam na Koriya ta Arewa da aka harba a yau Laraba ya karkare da tangarda bayan lalacewar matakin roka na biyu, lamarin da ya sa babban injin da ke dauke da tauraron fadawa a cikin teku kamar yadda kafar yaɗa labaran kasar ta Koriya ta Arewa ta bayyana. Harba sabon tauraron dan adam din na Chiloma 1 ya sami tangarda ne sakamakon wasu matsaloli a cikin inji da kuma na'urar sarrafa mai a cewar kamfanin dillancin labarai na KCNA. Wannan ne yunkurin kasar na 6 na harba rokar tauraron dan adam mai kunshe da nukiliya kuma karon farko tun daga shekara ta 2016. An tsara za ta dora tauraron dan adam na leƙen asiri na farko na Koriya ta Arewa a sararin samaniya. Lamarin ya haifar da sanarwoyin gargadi da kwashe wasu 'yan ma'aikata a wasu kasashen Koriya ta Kudu da Japan. an janye sanarwoyin ba tare da rahoton wani hatsari ko barna ba.
In an jima kaɗan murtala zai sake dawo da labarai kafin nan bayan rantsuwar da sabon shugaban ƙasa a Najeriya da wasu sabbin wato gwamnoni suka yi da alamu na nuni da cewa wasu daga ciki sun fara aiki ba ji ba gani ta hanyar tabbatar da matsayarsu. Daga jihar Sokoto, Muhammad Nasiru ya haɗo mana da wannan rahoton.
An jima a Najeriya ana ganin sabuwar gwamnati na tafiyar da wasu ayyuka da suka saba wa gwamnatin da ta gada a haujin aiwatar da ayyuka ko kuma abin da ya shafi naɗin mukamai ko wasu abubuwa na daban. Sabuwar gwamnatin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ta fitar da bayanai masu nuna sabawa ga ayyukan da gwamnatin Aminu Waziri Tambuwal ta aiwatar, inda ta soke wasu daga cikin ayyukan da tsohuwar gwamnatin ta yi, kamar yadda jami'an hulɗa da 'yan jarida na gwamnan Abubakar Bawa ya sanar.
Dukkanin da aka yi da ƙarin girma ga ma'aikatan jihar nan wanda gwamnatin ta wuce ta yi bayan ranar 19 ga watan Maris na shekara 2003 an soke shi nan take. Haka ma canza sunayen manyan makarantun gaba da sakandare da aka yi a jihar nan da ma dukkanin wani abu da ke da alaƙa da shugabannin gudanarwa na waɗannan makarantu shi ma an soke shi. Dukkanin naɗe-naɗen sarautu na gargajiya da tsohon gwamna Zaɗuwar Aminu Waziri Tambuwal ya yi su ma an dakatar da su, kuma za a sake bitar su don tabbatar da cewa an lura da muradun al'umma. Dukkanin kantomomi da kuma kwamitocin riƙon ƙwarya na ƙananan hukumomi wanda gwamnatin ta gabata ta yi su ma an soke su.
Haka ma an soke dukkanin filaye da gwamnatin da ta gabata ta raba a makonnin da suka shuɗe da kuma dakatar da gwanjon kayan gwamnati da aka yi. Na nemi mutanen da waɗannan dokokin suka shafa kai tsaye domin jin ta bakin su, sai dai na kasa samun wanda ya yarda ya yi magana saboda a cewar su ma'aikatan gwamnati ne ba su magana akan abin da gwamnati ta yi. Na kuma tuntuɓi tsohon kwamishina a gwamnatin da ta gabata Abdullahi Yusuf Hausawa wanda ya mayar da wannan martani.
Amma kamar yadda kowa ya sani, makaman da aka naɗa na permanent secretary da DGs an yi shinne akan cancanta. A haka ishu na canza sunayen makarantu ne wannan aishi ne abinda aka yi tunani cewa mutane ne wanda ya kamata a karan masu maganar, kuma filaye da ake magana filaye ba wanda ba a ba fili ba. Akwai ɗan jam'iyyar APC, akwai ɗan jam'iyyar PDP, akwai ABGA, akwai lauyoyi, akwai alƙalai, akwai sarakuna both APC da PDP.
To sai dai jami'an hulɗa da 'yan jarida na gwamna Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ya ce abinda suka yi sun yi shi ne bisa cancanta.
So kakakin da ake da kuma duk inda kaji an ce an soke ko an soke, duk inda kaji an ce an haka to akwai matsala. To mun kuma lallai ba za mu ce bar abu ya tayyama jihar Sokoto da matsala ba, saboda mun zo duk inda aka tada matsala kanta a gyara ta, bai yiwa isku matsala kuma abin matsala bisa matsala.
Wasu na ganin cewa kamar gwamnatoci a Najeriya sun al'adanci rashin abin da ake kira continuity, ma'ana abin da gwamnati ta yi idan wata toci sai ta sauya shi.
Ai shi continuity ban yake, wataƙila za ka isku kila a gwamnati ta fara gina wani abu wanda ke tsohon al'umma ta tsare, saboda gwamnati ta bashi ta ce sai na ta kaga wannan shi ake cewa ana wasting ana kudin talaka. Amma kun na ga kurakuri kun ba za a bari a cikin kurakuri ga Allah su.
To kowa ya masana ke kallon rashin ci gaba da ayyukan da gwamnati ta fara idan wata gwamnati ta karbi mulki. Professor Bello Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio ya ta'allaka rashin bin doka ga aikin gwamnati da cewa shine akasari ke kawo faruwa haka.
Duk aikin da an ka shekara 8 ba a yi ba sai ga cikin wata guda da buɗe sabbin ayyuka da yawo da zama inda mutum bai samu zama. To duk waɗannan abubuwa rashin yarda da hukuncin Ubangiji shi ka sa a saba ma dokoki. Kuma shi ka yasa kaga ai da wani demokradiya da komai ci gaban ya buwaya.
Ko baya ga gwamnatin jihar Sokoto an samu faruwar haka, inda sabuwar gwamnati ke raure ayyukan da gwamnatin da ta gada ta aiwatar, kamar abin da ke faruwa yanzu haka a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala ya da kashi na biyu na labaran duniya.
Yayin da yake da manufar samawa kasar Sweden goyon bayan bukatarta na shiga kungiyar tsaro ta NATO, shugaban Amurka Joe Biden ya nuna alamun kulla wani kawance da dangantakarsa da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Sabon zababben shugaban na Turkiya yana daga cikin manyan membobin kungiyar ta kawancin soji, amma kuma mai tattare da rudani. Biden ya tattauna da Erdogan a ranar Litinin, inda ya taya shi murnar lashe zaɓe a wa'adin mulkinsa na uku. Kane ya ce su biyun sun kuma tattauna batun buƙatar Sweden na samun shiga kungiyar NATO. da kuma bukatar Turkiya na yin garan bawul da fada rukunin jiragen yakin ta na F-16 kirar Amurka. Wannan ne karon farko da Biden ya hada batutuwan biyu a tare. To sai dai daga fadar shugaban kasa ta White House har zuwa gwamnatin Turkiya, duka ba wanda ya ambato yiwuwar sayar da jiragen yaki na F-16 a yayin da suke bayanin zancen na waya. A ƙarshe, wata gobarar daji a gabar tekun Atlantika na kasar Canada ta lalata gidaje kusan 200 da wasu gine-gine. Kana ta tilasta mutane 16,000 barin gidajensu. Yawancin mutanen suna da sha'awar komawa yankunan da suka baro a yankin Halifax don ganin ko gidajensu da dabbobin gida da suka baro sun tsira. Mataimakin shugaban hukumar kashe gobara ta Halifax, David Meldrum, ya ce jami'an kwana-kwana sun dukufa a cikin dare domin kashe wuta a wuraren da gobarar ta tashi a yankin Halifax a ranar Lahadi. Prime Minister Nova Scotia Tim Houston ya sanar da cewa hukumomin lardin za su haramta duk wasu tafiye-tafiye da ayyuka da dukkan wuraren da a dukkan wuraren da ke da itace da katako tun daga karfe 4 na yamma a gogon kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da kamfanin man fetur na ƙasa Najeriya ya fito yana cewa yana goyon bayan cire tallafi da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yayi, wasu 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta akan matakin, inda wasu ke ganin ya kam abin da gwamnatin ta yi ta kyauta, wasu kuma na ganin an yi hanzari cire tallafin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana.
A wani abu mai kaman mayar da martani, sa'o'i 24 bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da cire tallafi akan man fetur, wasu 'yan kasa sun nuna bacin ransu akan wannan mataki, inda suke ganin 'yan kasa za su ci gaba da wahala ne tun ba a je ko ina ba. Tsohon sakataren lafiya a karamar hukumar Zaria, Dr. Abu Yazid, yana cikin masu irin wannan tunanin.
Shine tallafi a wajena, wannan kuɗi ne da waɗansu suke ɗiba kuɗin, shine da a daina ba su. Kuɗin ƙarin mai, illan shi shine idan aka ƙara mai komai sai ya tashi. Saboda transport zai tashi, kuma abubuwan da ake ɗiba na transportation dole ne su ƙaru. Kin gani idan aka yi haka, to saboda haka komai zai tashi, wahala zai ƙara abu ne, saboda talakawan Najeriya suna cikin bala'i. So mutane kaɗan ne suke iya cin abinci sau uku a rana, idan yawanci sau ɗaya ne ko sau biyu kullum.
Shi ma Abubakar Awwal ya bi sahun Yazid, inda ya ce dama manya ne ke rarrabawa kansu kuɗin, ba wani tallafi ake ba wa 'yan ƙasa ba.
In kika dubi Najeriya gabaki ɗayanta, kila jihohin da suka yi amfana da subsidy nan, Bihi, Abuja, Lagos, irinsu Port Harcourt da sauransu dai. Misali, yanzu haka irinsu Sokoto, ko ina dai a faɗin ƙasar nan za ka ga mafi yawa mai suka ganshi daga 220 da 50 har 300. Zan kace irinsu Maiduguri 300, so Adamawa haka Fatop, in ka shiga wani lungun ma wani local government 350 za a matsa maka shi. Kin gane, to ke ga haka ma wasu suna cutuwa. Talakawa na cutuwa masu shan, su ma waɗanda ke harka subsidy din manyan su ma suna cutuwa. Yanzu na san da cewa za ka ga mutum yana bin miliyan 500, sai a saka maka irin miliyan 80, kuma sai a saka cikin list din wanda aka biya, sai a kyale ka ga hanyoyi sun lalace, transport ya zama wahala, daukan man ma ka kai shi wani gehe. Shi subsidy in kin nura gaba ɗaya corruption ne a ciki, sai a ce an biya ka rasawa aka biya.
A hira ta da wani mai sayar da mai a bayan fage, wanda ya ambaci sunansa da kanshi, ya nuna mini cewa yau suna sayar da lita ɗaya na man fetur akan naira 300 zuwa 350 a cikin garin Abuja.
Sunana Usman Abubakar.
To na ganka rike da jerikan man fetur, lita nawa ne a ciki?
Lita 10 ne a ciki aja.
Nawa kenan ake sayar da shi?
Gaskiya muna sayar da shi 3,000 zuwa 3,500. In yayi wahala ma 4,000 muna sayarwa.
Kenan kowane lita ya tashi a 350 ko 400 kenan?
Eh, lalle haka ne, hakika.
To me burin ka ga wannan kasa ganin halin da muka shiga?
Ni garan kaina haja ba haka na so ba, saboda ba iya wannan business din na rike ba. In ta yi wahala ne muke zuwa mu nemi na abinci a ciki. In ba ta yi wahala ba, saboda muna yin kasuwa irin na hanya, irin mu sayar da kaya akan gosulo, to kin ga duk ranan da aka ce ana wahalar mai to mu kuma ba za mu samu daman da gosulo zai a dar mu ci abinci ba dole ne za mu saki wannan hanyar mu dawo hanyar da muka san za mu ci abinci
hirata da Usman Abubakar mai sayar da man fetur a bayan fage kenan Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:39.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM baya ga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu Yanzu dai a nan Washington DC agwamu na cewa karfi wato 1 da kusan minti 16 na dare. Yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya. Matakin farko na sabuwar gwamnatin Najeriya ya jefa 'yan kasar a cikin shakku da rudani. Wasu ma na cewa ba za ta sabu ba. Jama'a assalamu alaikum Kamar yadda kowa ya sani ne a ranar Litinin dinnan da ta gabata aka rantsar da sabuwar gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda a cikin jawabinsa na farko ya yi alƙawarin daukar wasu matakai da zimmar gyara ƙasa ciki har da cire tallafin man fetur To sai dai wannan furucin ya haifar da wani sabon yanayi a rufadin ƙasar a washegarin ranar da aka yi rantsuwar domin kuwa an tashi tare da rurrufe akasarin gidajen mai yayin da kuma a wasu gidajen man kalilan da ake sayar da shi rahotanni sun ce ana sayar da man ne daga naira 250 har zuwa naira 400 a kowace lita
sunana Usman Abubakar
to na ganka rike da jerkan man fetur lita nawa ne a ciki
lita 10 ne a ciki aja
nawa kenan ake sayar da shi
gaskiya muna sayar da shi 3000 zuwa 3500 Ya yi wahala ma 4000 muna sayarwa.
Kenan kowane lita ya tashi a 350 ko 400 kenan.
Eh, lalle haka ne, hakika. Ni garan kaina haja ba haka na so ba saboda ba iya wannan business din na rike ba. In ta yi wahala ne muke zuwa mu nemi na abinci a ciki. In ba ta yi wahala ba saboda muna yin kasuwa irin na hanya. Irin mu sayar da kaya akan gosulo. To kin ga duk ranan da aka ce ana wahalar mai to mu kuma ba za mu samu daman da gosulo zai a dar mu ci abinci ba dole ne za mu saki wannan hanyar mu dawo hanyar da muka san za mu ci abinci
wannan lamari dai ya janyo martani daga wasu 'yan Najeriya dake ganin hakan zai jefa da dama a cikin ukuba
shine tallafi a wajena wannan kudi ne da wadansu suke diba kudin shine ga a daina ba su kudin karin mai illan shi shine idan aka kara mai kobi sai ya tashi saboda transport zai tashi kuma abubuwan da ake diba na transportation dole ne su karu kin gani idan aka yi haka to saboda komai zai tashi wahala zai kara abin nan saboda talakawan Najeriya suna cikin bala'i so mutane kadan ne suke iya cin abinci sau uku a rana idan yawanci sau daya ne ko sau biyu kudin
in kika dubi Najeriya gabaki dayanta kila jahohin da suka yi amfani ana da subsidin nan Bihi Abuja Lagos irin su Port Harcourt da sauransu dai misali yanzu haka irin su Sokoto ko ina dai a fadin kasar nan za ka ga mafi yawa mai suka ganshi daga 220 da 50 har 300 zan kace irin su mai dubure 300 su Adamawa haka Fatau in ka shiga wani lungun ma wani local government 350 za a matsa maka shi kin gane to ke ga haka ma wasu suna cutuwa talakawa na cutuwa masu shan su ma waɗanda ke harkar subsidy din manyan kuma suna cutuwa yanzu na san da cewa za ka ga mutum yana bin miliyan 500 sai a saka maka irin miliyan 80 kuma sai a saka cikin list din wanda aka biya sai ya kyale ka ga hanyoyi sun lalace transport ya zama wahala daukan man ma ka kai shi wani gehe shi subsidy din kin nura gaba ɗaya corruption ne a ciki sai a ce an biya ka rasawa aka biya
wasu ma nazarta irin su Rahama Bungudu suna ganin akwai karancin fahimtar cire tallafin mai a dukkan matakai kamar daga hukumomi har ya zuwa dilalan man fetur a Najeriya
akwai dan shakka gaskiya akan al'amarin.
Ni dai a tunanina da yawa ƴan ƙasa ba su san me ake nufi da jayayyar tallafin man fetur ba, saboda tun farko ba a ma fahimci mishin me subsidy din ya aka yi aka samu shi, shin yana taimaka ma tattalin arzikin Najeriya ko baya yi. To gashi kuma ba a gaya mana shirin da aka yi domin cire subsidy din ba. Ni kaina ina tunanin shin yanzu idan aka cire kuɗin komai zai tashi, to ya rayuwar mu za ta kasance? To balle ma ga talakawa masu karɓar albashi su ma irin mu, za a ƙara mana albashi ne ko zai tsaya a yanda yake? Amma dai a matsayin mu na ƴan Najeriya muna dai fatan alheri, muna fatan cewa wannan cirewan subsidy din to in dai haka yafi alheri to Allah ya bamu sa'a, kuma Allah ya nuna muna an cire lafiya din.
To amma babban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC da bakin kakakinsa Garbadin Muhammad ya fito yana baiwa ƴan Najeriya baki tare da cewa kada a sami wata fargaba kan sanarwar ta shugaban ƙasa.
Akwai wadataccen mai na kimanin kwana 30, abinda ake cewa a Turanci 30 days sufficiency, kuma gani ake kayyade kuɗin mai. Shugaban ƙasa ya riga ya fito cewa wannan kayyade kuɗin man saboda gwamnati tana cika gibin da ake samu ne daga yadda ya kamata a sayar da shi. To yanzu an wuce hukumar da aka ba dama domin lura da kasuwanci da al'amuran man fetur da sauran masu bizar kasuwanci NNDPRA, shugabanta ya yi magana ya ce suna nan sun sa ido saboda su tabbatar da cewa ba wani mai dila ko mai shigo da mai ko mai sai da mai wanda ya tsangwama ma ba su sai. Amma tunda kowa zai je ya siyo ne da kuɗin shi, ba yadda za a iya ce mutum dole ga yadda zai saida. Saboda haka akwai dai buƙatar za a sa ido saboda a kare ma dukkan ɗan ƙasa ƴancin shi akan kuɗin da ake saida mai, ba kuɗin da zai saida ba. Kada saboda kawai an ce an cire ɗaya da kuɗin mai shi ke ma kuma sai a zo a dinga samun mutane wani kuɗi wanda ya wuce hankali. Saboda haka wannan hukumar ta yi bayani, kuma ba hurumin NNPC ba ne ba ta yi magana kuɗin mai. Ita ma yanzu NNPC in ta siyo ma za ta duba nawa ta siyo, nawa ta kashe, kuma nawa ya kamata ta sai da har ta samu ta cire ba.
To sai dai da alama duk wannan rarrashi na kamfanin na NNPC bai yi tasiri ba, la'akari da matsanancin ƙarancin man da wahalar samun sa da aka shiga, tare da mafi yawancin zargin shiga halin ni ƙasun yana fadawa akan dillalan man, musamman masu zaman kansu. To amma mataimakin shugaban kungiyar dillalan masu zaman kansu Abubakar Mai Gandi Ɗakin Gari ya ce ba akan su ne matsalar take ba.
Kuma wannan yana nasaba ne da ainihin cewa wanda aka yi an cire tallafi. To kuma ke san idan aka ce an cire tallafi ana nufin kamar mai din zai ƙara kuɗi kenan, domin Najeriya ta dogara ne da shigo da wannan mai, ba a tatan mai din a jikin ƙasa sai an je waje an siyo shi. To yana ɗaya daga cikin abin da ainihin su ƴan kasuwan gamman da aka gare su shine suke ƙoƙarin su ga cewa sun sai da shi. To su kuma masu sayan mai din wanda ko da bai yi niyyar ya cika mota ce ba zai je ya cika, don yana ganin cewa kuɗin mai zai ka kushe sa kika gani waɗannan dogayen layuka. Amma a halin da ake ciki yanzu muna saurare ita hukumar NNPC mu ji a yau nawa ne za ta saida muna kaya. Ke ga idan muka ga yadda suka saida kaya din, to mu kuma za mu zo mu sa riban mu. Kaga kenan ba hannun gwamnati a cikin maganar farashi na mai. Sai dai shi dan kasuwa in ya so sai ya kwatanta ya san cewa lalle ga riban da zai sa ga kayan in har abin ya tabbata.
Ni dai daga mayar kungiyar kwadagon Najeriya ta TUC ta fito karara tana kalubalantar matakin na sabuwar gwamnati da kuma abinda zai iya haifarwa. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar a rubuce, ta jaddada cewa shugaba Tinubu bai da ikon cire tallafin mai a kashin kansa. A maimakon haka ta ce lamari ne da ke bukatar takatsantsan da tattaunawa ta sulhu da dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin, ciki har da ma'aikata da 'yan kasuwa da sauransu. Kungiyar ta kuma bayyana cewa idan cire tallafin na man fetur na nufin ƙara farashinsa ko kuma ci gaba da uzurawa 'yan ƙasa da jefa su hukuma ta hanyar tsawwala farashin man, to lalle a gaggauta sauya salo, a kuma nemo masu hannu a lamarin domin samar da maslaha. Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Halima Abdulra'uf. Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To a gaida Murtala kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon.
Abin ka mutum ne yan dace hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce.
Mai saurare yayin da demokradiya ke ci gaba da kankama a kasashen Afirka irin su Najeriya, shirin yan kasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi hakokin al'umma a hannun hukumomi da fuskar ababen more rayuwa.
Babu abin da ya tada mu talaka hankali ko kamar tsaro.
Tunda saurare ta zo ta kama wani gonakan mu babu wanda aka kirawo aka ce ga hakkinka.
Baya ga hakokin al'umma a jumlace, filin yan kasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban.
Sai mun tura sai mun kai kamar zamu fita daga cikin wannan kamfanin na Fencom sai ga mun sake koma ba.
Zalika shirin kan tattauna da kwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su.
Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya, babu wani sani babu sabo, duka mashi za mu yi mu gurfan da shi a gaban kotu.
Mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin yan kasa da hukuma na muryar Amurka da karfe 8 na safiyar kowace ranar talata.
A kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu tsiraraita.
To sai a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi, za mu kawo muku rahotonin musamman kan ci gaban da ake samu ta fannin yawon harkokin yawon buɗe ido a ƙasar Ghana. Sai a kasance da mu da misalin ƙarfe 8 na wannan safiya. Yanzu kuma da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
To a takaice, ana sa ran yau Laraba majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'a kan matsayar adadin bashin da gwamnati za ta ciyo yayin da ya rage ƙasa da mako ɗaya kuɗin tafiyar da lamurin gwamnati su ƙare. Shugaban Amurka Joe Biden da kakakin majalisar Kevin McCarthy suna can suna aiki domin samun goyon bayan ɗaukar mataki ciki har da rage yawan kashe kuɗaɗen gwamnati da 'yan Republican suka buƙata. An jiyo ana gwabza ƙazamin faɗa a babban birnin ƙasar Sudan a jiya Talata a cewar mazauna birnin, bayan da bangarorin soji da ke yaƙi da juna tsawon sama da mako shida suka amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta tare da manufar ba da damar kai kayan agaji ga fararen hula. Rundunar soji da rundunar tsaro ta RSF sun amince da tsawaita yarjejeniyar ta mako guda da ƙarin kwanaki 5 a daidai lokacin da wato yarjejeniyar ke ƙoƙarin ƙarewa da yammacin jiya ranar Litinin. Wani tauraron ɗan adam na Koriya ta Arewa da aka harba a yau Laraba ya karkare da tangarda bayan lalacewa wato matakin rokar na biyu, lamarin da ya sa babban injin da ke dauke da tauraron fadawa a cikin teku, kamar yadda kafar yada labaran kasar ta Koriya ta Arewa ta bayyana. Har ba sabon tauraron dan adam din na Chiloma 1 ya sami tangarda ne sakamakon wasu matsaloli a cikin inji da kuma na'urar sarrafa mai, a cewar kamfanin dillancin labarai na KCNA. Yayin da yake da manufar samawa kasar Sweden goyon bayan bukatar ta na samun shiga kungiyar tsaro ta NATO, shugaban Amurka Joe Biden ya nuna alamun kulla wani kawance da dangantakar sa da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Sabon zababben shugaban na Turkiya yana daga cikin manyan membobin kungiyar ta kawancin soji amma kuma mai tattare da rudani. Wata gobarar daji a gabar tekun Atlantic na kasar Canada ta lalata gidaje kusan 200 da wasu gine-gine, kana ta tilasta mutane 16,000 barin gidajensu. Yawancin mutanen suna da sha'awar komawa yankunan da suka baro a yankin Halifax domin ganin ko gidajensu da kuma dabbobin gida da suka baro sun tsira daga wannan iftila'i.
To madalla masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima ka 'yan da hantsi, za mu sake dawowa da wani sabon shiri da misalin karfe 8 na wannan safiya. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Haka zalika za a iya zuwa shafukanmu na sadarwa wato Facebook, Instagram da Twitter. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna wanda ya ce na gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni, da mai injiniyan mu na yau Robert Bass, Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake cewa sai mun sake haduwa na anjima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.